wasan nan ko fadin rai na shekara 2016 zuwa 2017 da ake yi a can kasar Sin a matakin wasan na kusa da nasu da na karshe wato quarter final. Ajiya kungiyar kwallon kafa ta Alabas sun tashi can jaras babu ji tsakaninsu da Alkafor. Wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Alabas zuwa matakin kusa da na karshe wato semi final. Domin a haduwarsu ta farko kungiyar kwallon kafa ta Alabas sun ta doke Alkafor da ci 2-1. A yau kuma za a fafata ne a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Eva, inda a karawa su na farko kungiyar Atletico Madrid ta lallasa Eva da ci 3-0. Celta Vigo kuwa za ta karbi hukuncin Real Madrid ne da misalin karfe 9:00 agogon Najeriya na dare, inda a karawa farko Real Madrid ta sa kashi a hannun Celta Vigo da ci 2-1 a gidanta. A can kasar Ingila kuwa Liverpool ne za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Southampton bangaren English Football League a karawansu na biyu. A karawan farko kungiyar kwallon kafa ta Southampton din ta doke Liverpool da ci 1 mai ban kaushi. Idan muka koma yankin Afirka kuwa ana nan ana fafata a wasannin cin kofin nahiyar kasashen Afirka a can kasar Gabon, inda a jiya kungiyar aka gwabza a rukunin C, inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco ta samu nasara a kan kasar Ivory Coast da ci 1 mai ban kaushi. Togo kuwa ta sha kashi a hannun Ivory Congo ne da ci 3-1. Bayan kammala wasan na rukunin C, masu riƙe da kofin kungiyar kwallon kafa ta kasar Ivory Coast sun fice daga gasar bayan sun samu kansu a matsayi na 3-2 a wannan rukuni, inda kasar Congo da Morocco suka samu zuwa zagayen kusa da na kusa da na karshe wato quarter final, inda Congo take da 7 a mataki na farko, Morocco kuma tana mataki na biyu ne da 6. Ita kuwa Togo ita ma ta bi sahun Ivory Coast ne, inda take mataki na 4 da 1 katal. A yau kuma za a keta rani ne a rukunin D, inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Masar za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Ghana. Uganda kuwa za su fafata da Mali. Za a buga wasanni da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar da kasar Chad. A yau aka shiga mako na 4 a gasar Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017, inda kungiyoyi a gidan za su keta rani a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Sunshine za su fafata da Kano Steelers ne, Gombe United kuwa za su karɓi hukuncin Plateau United. Abia Warriors a gida za su karɓi hukuncin Yimba ne, Nasarawa United za su fafata da Remote Star, yayin da Elkanem Warriors na Maiduguri za su buga da Katsina United. Akwa United kuwa za ta karɓi hukuncin Enugu Rangers ne, yayin da Legends Tornadoes a gida za ta karɓi Wiki Juarez na Bauchi. Defiance kuwa za su fafata da Rivers United. Lobby Star za su keta rani da ABS ne. Shooting Star kuwa za su fafata da Mountain of Fire and Miracles, yayin da za a buga wasan misalin karfe 3 na yammacin yau. Hukumar kula da kwallon kafa ta Wicked Warriors da ke garin Bauchi ta ba da sanarwar cewa ɗan wasanta mai tsaron raga Emeka Nwobulu zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar za ta yi a yau tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornadoes a gasar duniya na bana. Hakan ya faru ne sakamakon raunin da ɗan wasan ya samu a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Wiki ta yi da Akwa United a gida a mako na 3 da ya gabata. Ta bakin jami'in watsa labaran ta Nasiru Abdullahi Komi, inda ya ce sakamakon haka kungiyar ta bar Emeka a gida ya ci gaba da jinyarsa, don haka ya zama wata dole yi amfani da mataimakinsa Sani Alluru ko Gambo don ya kama a wasan da kungiyar za ta yi. A yanzu kungiyar Wiki Tuwadar zai tana mataki na 10 ne a jerin rukunin, inda suke da maki 4 kacal a wasa 3 da ta buga. Huta lafiya.